بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Talata ce da ta daidai da 7 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1434, daidai da 16 ga watan Julai shekara ta 2013. Wannan shine kasar na 153 daga cikin jerin karatuttukan littafin Fiqhu Sira, wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah ya saka mishi da alkhairi. In jama'a ba su manta ba, mun gama karatun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan littafi, dangane da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi yakin Ahzab. Me yasa aka kira shi yakin Ahzab? Me yasa aka kira shi yakin Khandaq? Yaushe aka yi wannan yaki? Menene dalilin yin wannan yaki? Wani salo yakin ya dauka? Ta wace hanya Allah madaukakin sarki ya biye wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama taimako da agaji a cikin wannan yaki? Waɗannan amsoshin tambayoyin da daman su mun amsa su, har ma da ƙari akan wasu su. Mun ji cewa an kira wannan yaki na Ahzab ne saboda wani babban kafiri mai suna Huyayyu ɗan Akhtab ya rinka bi yana tattaro ainihin wato kafirai kungiya-kungiya akan cewa to fa a haɗu a yi wa Annabi ɗin nan kwaf ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waɗannan kafirai kuma suka amsa mishi, sai aka ambaci wannan yaƙi da suna Ghazwatul Ahzab. An ambaci wannan yaƙi da cewa Ghazwatul Khandaq saboda wannan fafarerar rami da Salman al-Faris ya bada shawara, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karbi shawarar, kuma aka haɗa aka zagaye garin ainihin Madina da shi. Mun ji cewa wannan yaƙi an yi shi ne a shekara ta 5 bayan hijira a cikin watan ƙaramar sallah. Kuma wannan yaƙi su suka taho su kawo Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hari a inda suka zube sansanonin mayakansu kewaye da Madina. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana shirin za a fara yaƙi, Allah maɗaukakin sarki ya kawo wani ɗauki a inda aka samu ɗaya daga cikin kafiran ya musulunta, ya shiga ya fita tsakanin waɗannan kafirai ya wargaza kansu. Mummunan zato ya faru a tsakaninsu, zargi ya afku, sakamakon haka sai wannan yaƙi ba a samu nasara ba. Daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya turo wata iska mai ƙarfi wato guguwa a inda ta tarwatsa su. Wannan shine abin da ya ƙarƙare wannan ainihin yaƙi. Daga wannan lokaci sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi wata kalma. Ita ce al'ana naghzuhum wa la yaghzunana nahnu nasiru ilayhim, daga yanzu sai dai mu mu yake su amma ba za su sake yakar mu ba, saboda sun yaki Annabi ɗaya ba su yi nasara ba, sun haɗa kai su yaki Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba su yi nasara ba. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. A yau za mu tashi inda malam ya ce alfawa'idul da'awiyya min hadhihi al-ghazwa, alfawa'idul da'awiyya min hadhihi al-ghazwa, wato fa'idoji da darussa dangane da harkar da'awa wadda za a fa'idantu a cikin wannan ainihin yaki. Kai mai wa'azi, kai mai karantarwa, ku da kuka haɗa kanku kuna kira zuwa ga addinin Allah, waɗanne irin karantarwa za ku ɗauka daga cikin wannan ainihin tarihi? Wannan shine Fiqhu Sira ɗin jama'a. Don haka daga cikin salon karatu da binciken tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wannan salon ya fi kowanne shine yadda za ka karanta tarihin tatacce ingantacce, sannan sai ka bi sai ka yi nazarin kowace gaba ta wannan tarihi ingantacce, ka ne kana lura da abubuwan da suke ciki. domin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gaba dayanta alheri ce kuma a barkwaikwayo ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara allah kaseera manzon allah abun koyi ne a ko ina anas yace baya sha'awar kabewa amma wata rana sai wani tela ya gayyaci annabi wata walima da aka je sai ya ga an yi wa annabi fate an zuba kabewa a ciki kuma annabi yana bibiyar duk inda kabewa take yana sakutowa yana ci Anas ya ce tun daga ran nan sai ya ji yana sha'awar kabewa sai ya siyo kabewa sukutun da gudda a dafa mishi ya ci shi yasa suka sa mishi Abu Hamza baban Hamza menene ma'ana Hamza kabewa saboda yawan cin kabewa don ya ga babban mai gidan shi yana sha'awar ta Allahu akbar kun ji asalin ahbabu da ushaku na gaskiya kenan waɗanda suka nuna kauna da begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malai yace al'ula darasi na farko ko fa'ida ta farko laqad kharaja qadatul yahudi min khaybara ila makka wa ila al mushrikin min qaba'il al arab hakika shugabannin yahudawa kuma kuma ta ba mun lissafo su su hudu ko biyar su huyayyu dan akhtab wadannan shugabanni na yahudawa suka fita tun daga khaybar suka yi tafiya ta kanas har zuwa ainihin makka kuma suka isa duk gurin wani mushriki daga cikin kabilun larabawa waltaqaw jami'an gaba ɗayan su suka hada kai ala harbin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan cewa su yaki manzon Allah فما اختلاف اديانهم واقائدهم kaga duk da yake suna da bambancin addinai da aqidoji illa anna harbal islam wal muada li hadha ad-din jama'atuhum sai dai yakar musulunci da kuma kiyayya da suke wa wannan addini na Allah sai ya hade su fal kufru millatun wahida naka kafirci addini daya ne duk inda kafirci yake da daya kafircin to irin su daya وكلهم اعداء لهذا الدين دكان su makiyan wannan addini ne la ya'luna juhudan ba sa sassautawa ba sa gazawa game da duk wani kokari fi muharabati wajen yakan wannan addini wa mu'adatihi da kuma kiyayya da shi kaji dai kafirin ji abin da yayi to ka sani cewa kafirin yau ma irin abin da zai kenan kaji dai abin da kafiran suka yi suka hada kai dan su yaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me kake tunani waye kai su wane ne ku za ku yi tunani cewa waɗannan mutanen ba za su yi muku makirci ba musamman a irin wannan lokacin wanda yake Allah madaukakin sarki yana ƙara bayyanar da izza ga musulunci a daidai lokacin da musulmi suka yi rauni sai kaga Allah madaukakin sarki yana kawo dauki wanda ba a taba tsammata ba tsakani da Allah yanzu akwai musulmin da zai yi tunanin cewa karfin wa'azin shi da da'awar shi ce ta musuluntar da babban reverend irin reverend Jatau ka isa ka ce wa'azinka ne sannan me kake tunani reverend Jatau ya gani a wurin musulmi da zai yi kwadayi na duniya ko kyautata wa malamai ko wani abu wanda ba zai samu a cikin addinin Christianity ba har ya bar shi ya dawo musulunci babu ka dubi daidai lokacin da aka fi koyaushe tsangwamar musulmi musulmi suka yi bakin jini aka dauki musulmi gidadawa ya za a reverend Jatau wanda yana matsayin Abubakar Gumine ko Dahir Bauchi a cikin wannan al'ummar tamu fa haka suke ganin shi ya kake tunanin ake kallon Abubakar Gumine ko Dahir Bauchi a cikin wannan al'umma tamu ta musulmin arewacin Najeriya ya kake tunanin ake kallon su ina rantse muku da Allah Kiristoci suna kallon Reverend Jatau da daraja fiye da darajar da ku kuke kallon Abubakar Gumine ko Dahir Bauchi kuma a aikace suna daraja Reverend Jatau fiye da darajar da ku kuke ba waɗannan manyan naku amma duk da haka ya tsallake ya dawo cikin ku me kake tunani sai ka ce wannan taimako ne yake wa addinin daga Allah ko kun fahimta jama'a
To kuwa idan har za su yadda cewa wannan irin addinin yana janye musu mutane haka a irin wannan lokacin, wanda makirci ne ba za su yi wa addinin ba. Kun tuna lokacin da na ɗauko muku muryar wannan mai wa'azi na sanya muku Malam Yusuf Ibrahim Bauchi a inda ya muƙabala da wani Kirista wanda ya musulunta? Kun tuna abinda wannan Kiristan ya faɗi, ya ce musulunci yana munana musu rai. Sakamakon haka suka je suka samu wani matashi aka rinka yawo da shi coci-coci a jihar Plateau, ana cewa wannan ɗan gidan Abubakar Gumi ne ya zama Kirista. A halin su sun san ƙarya ce, amma dai wai suna gaya za su yi wa musulunci sirama. To ina tabbatar muku, daga shekaru 100 da addinin Kirista ya shigo arewacin ƙasar nan zuwa yanzu da nake magana, a arewa fa ba a samu wani shugabannin Kirista, wani babba, wani malami, wani Reverend Father wanda ya kai daraja da kwarjinin Reverend Jatau ba. Amma sai ga shi ya musulunta. Sun yi ƙoƙarin danna wannan maganar ba yadda ba su yi ba. Wallahi lokacin da muka fara jin abin a jita-jita, babu kafar neman bayani da bamu ne ba, ba internet, amma sai su turo amsa cewa ba haka ba ne. Har sai da ta kai ni da kaina na ɗauka cewa jita-jita ce, saboda duk wata kafa da za mu bi, duk wani search engine, duk wata hanya da za ka tura neman bayanai na gaskiya, za a ce maka ba haka ba ne. To amma wayankuruna wayankurullah, wallahu khairul makirin. To don haka musulmi, ku tsammaci makirci mafi girma a irin wannan zamani. Ba don komai ba, saboda addinin ya nemi su dameji shi da kanshi kafin ku. Ku an fahimta jama'a, kuma za su haɗe kansu. Da waɗanda kake gani suwana ne 'yan asali, da waɗanda kake gani suwana ne 'yan tawaye, duka za su haɗa kansu. Kuma makirci sai wanda suka ga ya dace da ku. Za su yi na rubutu, za su yi na aiki, za su yi na makamai, za su yi na komai, amma Allah maɗaukakin sarki ke taimakon addini. To kenan abin da ya dace musulmi su yi haƙuri su yi addinin nan da gaske. Abin da ya cancanta musulmi su tsaya su sadaukarwa da addinin nan rayuwarsu da dukiyarsu da kawunansu, su ga cewa addinin nan shi ne rayuwarsu kuma shi ne mutuncinsu. Na fata an gane. To darasi dai na farko kenan da ake faɗakar da kai cewa lallai kafirai sun haɗe kai a wancan zamani don su ga bayan annabi, to haka kafirai za su ci gaba da haɗe kai don su ga bayan ku a kowane zamani. Hassaniya darasi na biyu, lamma alimar rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi khabaril ahzabi shawaru ashabahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shawara ashabahu kun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu labarin kungiyoyin kafirai fa sun hada kai za su yake shi, shawara ashabahu, sai ya tara sahabban shi ne mushawararsu. Walam yakun ahadun aksara mushawaratan li ashabihi min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ba a taɓa samun wani mutum ko kwaya daya wanda yafi kowa neman shawarar jama'ar shi ko sahabban shi irin manzon Allah ba. Manzon Allah yafi kowa neman shawarar sahabban shi. Me wannan yake nuna maka? Kana tare da su almajiran ka ne, kana tare da su matan ka ne, kana tare da su abokan aikin ka ne, to duk abin da ya faru wanda ya shafi gudanar da wannan tafiyar taku, wannan harkar ta gida, wannan harkar ta sana'a, sai ka nemi shawararsu. Kar ya zama kana mu'amala da mutane akan harkar addini, amma kuma wasu abokan shawarar can daban suke. Dole ne shawarar za ta saba da abin da yake faruwa, don waɗancan da baka ɗibo na gefe ba su san menene kuke ciki ba. Don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama da su yake shawara. da dama abin da yake faruwa ga malamai sai suna kallon to ai waɗannan ɗaliban su ne yo ai ka manta cewa gobe in ka mutu kai ne kake kallon su ɗalibai su ne kuma za su rike da'awar to me kake tunani za ka ci gaba da rayuwa ka rike da'awar ne idan baka gina su ba su sun junu su din za su ci gaba da rayuwa su rike da'awar ne dan haka wannan al'amari jama'a hakikanin yadda al'amarin yake shine na gaba yana koyar da na baya ne na baya yana koyar da na gaba wanda ya bi bayan shi kuma haka ba za ta yi ba sai kana dauko wannan kana saka shi a cikin aiki dumu dumu ya ga cewa yaya ake yi yaya kuskure yake a gyara mishi jama'a ko kun fahimci wannan sai ba aka ga wata hikima da dattawa suke yi sai kaga da ran shi da lafiyar shi yazo zai aurar da yar shi sai dauko wani cikin ƴaƴan shi sai ce ya danka aurar da yar a hannun shi idan za a daura auren yana nan zauna a gefe guda kamar yazo kallo ko sauraron daurin aure ne ma'ana yana so ya ga ran da ba shi yaya wannan dan nashi zai yi don an watsa daurin aure sai ya kira shi to kaga kai kaza daidai ne kaza kuma gashi kaza kuma gashi kana jin nan gaba zai sake maimaita wannan kuskuren to jibi sai aka waye gari ba shi shikenan dama dan ya iya aikin tun kafin lokaci wannan haka ake mu'amalantar duk mutanen da ake tare da su to balle game da harkar gudanarwa al'amari ya taho muku a masallacin ku sai kaga cewa su wane ne abokanka kai liman ina ladan yake ina mai sharan masallaci ina mai kaza sai a kira su to kun ga wani al'amari ya taho muna son kaza game da masallacin nan ya kuke ganin zamu yi ina fata an gane la'anna sahibad dar adra bima fiha suka ce mai gida shi ya san inda mai daki shi ya san da daki ke mishi yoyo qala shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ibn taymiya Allah ya ji kanshi ya ce wa kad qila dama dai an ce inna Allah amara biha nabiyahu dama an ce Allah ya umarci annabin shi da neman shawara wurin sahabban shi li ta'alifi qulubi ashabihi domin ya kara hado kan zukatan sahabban shi domin kai in ana tafe da kai kaga cewa har uban tafiya irin annabi ya yarda da kai yana neman shawararka kaga dole zaka kara sadaukar da kanka a cikin tafiyar to sai a samu kyakkyawan hadin kai sannan waliyaqtadi bihi man ba'duhu haka kuma duk wanda yazo bayan annabi don shi ma yayi koyi da annabi a cikin neman shawarar jama'ar shi waliyastakhrij minhum ar-ra'y sannan kuma annabi yana neman shawarar su ne don ya fito da ainihin ra'ayi fi ma lam yanzil fihi wahyu game da duk abin da wahayi bai sauka gare shi ba amma in wahayi ya sauka kaga babu neman shawara amma in wahayi bai sauka ba fa to yakan ainihin nemi shawara min amril hurubi na daga cikin al'amura na yaki wal umuril juz'iyya da kuma al'amura waɗanda suke kanana wa ghairi zalika da waɗansu al'amuran gaba daya to in ya zama annabi yana yi wa sahabban shi haka fa ghairuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama aula bil mashurati wani to shi yafi cancanta da ya rinka neman shawara wurin jama'a shi tunda dai kaga annabi ane mai wahayi amma abinda ba a yi mai wahayi ba sai nemi shawara to me kake tunani kai da ba a taba maka wahayi ba jama'a kun fahimci yadda wannan bayanin yake kun tuna lokacin da yaki ya kusa barkewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kira su sa'ad ibn mu'az da sa'ad ibn sa'ad ibn mu'az da kuma sa'ad dan ubada yake tambayar cewa ba kwa ganin cewa mutanen nan mu janwo su mu ce musu za mu raba da binan madina mu ba su kashi ɗaya bisa uku ko zai iya zama ta haka mu raba kansu ko makamantar haka me Sa'ad ya ce wannan maganar da ka kawo in wahayi ce to a yi ba ja amma in fahimtar ka ce ya manzon Allah ka aje ta mu ne yan garin nan suwa na ai matsiyata ne yaushe ma suka san su samu buhun dabino balle a ce a raba dabinon gari a ba su ɗaya bisa uku rabu da su kawai ana cikin wannan ne fa sai ga Allah ya kawo wannan daukin wancan ya je ya raba kansu din ba tare da ko kwabo ba kaga Allah ne ya kawo al'amari to duk abin da ake ana buƙatar ka rinka neman shawara ko kun fahimta jama'a kuma kaga a cikin neman shawaran nan ko karkare na su koda daliban ka ne yan kanana ba wai sai masu shekaru ba a koda yan shekara 10 ne shekara 15 ko tara suka ce musu me kuke gani game da kaza maiwa cikin su sai ka ji wani yaro ya fitar da wata shawara wanda yake sai kai mamakin ya akai ma yi tunanin haka to daga lokacin kana gina musu tunanin su kenan kuma kana daukan su daga kasantuwar su kanana kana tsara saka su cikin fagen manya kenan as-salisa fa'ida ta uku min qissati hafril khandaq daga kissan nan da muka ji ta cewa annabi ya haka wannan rami na akhudhu al-istifadata mimma lada al-ghayr kenan zamu koyi cewa ashe ana karban fa'ida daga wani wanda ba mu ba ana karban fa'ida daga waɗanda ba musulmi ba ana karbe daga waɗanda ba kabilun mu ba muna iya karban fa'ida daga waɗanda ba ƴan garin mu ba mimma la yata'aradu ma'a dinina amma zamu karbi abinda bai yi karo da addinin mu bane faqad akhadha ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi sallama fikrata hafar al-khandaq kaga dai annabi ya karbi wannan shawara da tunani na ainihin wato haka wannan abin nan na Khaybar wato wannan rami na Khandaq min Salman al-Farisi daga Salman al-Farisi alladhi naqalaha 'an al-Furs wanda shi kuma daga Farisawa ya dauko wannan kaga daga ƙarshe me kake fahimta asalin shawarar ta kafirai ce sai dai wani musulmi ne yace ga yadda suke yi ko kun fahimta haythu qala inda yace kunna idha khifna al-khayla idan muna jin tsoron za a kawo mana farmaki da dawakai khandaqna haula anfusina sai mu haka rami sai mu kewaye kanmu fal istifadatu mimma lada al-ghayr matlubatu bi sharti an la yaqbala al-muslimu shay'an yata'aradu ma'a mabda'i dinihi dan haka cin moriya daga abin da yake a hannun wani na shawara ko fasaha ko ilimi to wannan shari'ar musulunci tana neman haka amma da sharadin kar musulmi ya karbi wani abu wanda yake karo tare da aqidar addinin shi dan haka jama'a kun ji babu laifi mu bincika mu ce irin wannan matsalar ta samu mutanen kasar Ebonyi wanda in aka ce mutanen kasar Ebonyi abinda ake tunani ba musulmi bane ya suka yi sai wani ya ce ai ni a can nake sana'a da wannan matsalar ta same su ga yadda suka yi kaga musulmi ne yanzu yake fada mana shawara amma fa ta kafirai ce to sai mu duba wannan abin da su suka yi bai yi karo da addinin mu ba don su ba su da addini suna iya yin duk abin da zai biya musu bukata to amma mu kuma sai mu duba kada abin ya biya mana bukata amma kuma ya rusa addinin mu sai mu ga cewa za a ainihin zan an shiga wannan shawara kuma an fita lafiya kalau addini bai tabu ba mutunci bai tabu ba to sai mu dauke irin wannan jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan ka'ida ce mai karfi daga cikin ka'idojin koyarwa ta addinin musulunci kenan addinin musulunci ba shi da hasada idan akwai alheri tattare da kai zai karba ba kawai yana kin ka bane yana kin duk abin da ke tare da kai a sai dai yana kin ka saboda addinin ka yana kuma kin abin da ke tare da kai in yayi karo da addinin shi ar-rabi'a darasi na hudu fa'ida ta hudu daga cikin fa'idojin da zamu fahimta a cikin wannan karatu na tarihi musharakatu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama bi ashabi nafsihi ma ashabihi fi hafr al-khandaq irin yadda manzon Allah yayi tarayya da kanshi da sahabban shi a wajen haka wannan rami kaga dai annabi ba ya bada umarni bane yana kwance a cikin wata rumfa an yi mishi fifita an yi mishi tausa ana kawo dambun nama da kilishi da juice yana afawa yana daukan wayoyi yana cewa yanzu an kai mita nawa ba haka annabi ba ya fito da kanshi aka shiga aka yi wannan hakan rami faqad kana yanqulu turaba ma'ahu banda hakan ramin har ma ya rinka diban kasa tare da su a zuba mishi a kwangiri a zuba mishi a rigar shi a zuba mai a mayafin shi ka dubi wa yake wannan aikin shine fiyayyen halitta yafi duk wani wanda Allah ya halitta cikin annaba da manzanni da mala'iku da waliyai da salihai duka yafi su amma kaji ana zuba mishi kasa irin yadda leburori suke dauka shi ba yana dauka sallallahu alaihi wa alihi wasallama وبهذا تكاغا كنتشن wannan فعل الداعيه الى الله واجبي ne ga duk wanda yake wa'azi yana shiryar da al'umma zuwa ga Allah idza amara bi khairin an yakuna awwalal mubadirin ilayhi duk sanda ya umarni da wani alheri to ya kasance yana daga cikin farkon ko kuma ya kasance farkon wanda zai fara gaggawa zuwa ga alheri wa awwalil musahimin fihi kuma ya zama shine farkon wanda zai bada gudunmawa kai ne malami sai kace a gina masallaci kace naira miliyan 5 ce za ta gina masallaci a halin kana da hali da zaka kawo taimako to kawo 500,000 mu gani ko kawo miliyan 1 mu gani to kaga saura kuma kowa sai ya ainihin bude kofa eh ta kawowa dan haka fala yakfi bi isar ba bal wala yasihu kai ba daidai bane ma bi inganta ba an yakuna da'iyatu ila Allah amiran bil ma'ruf duna an yakuna huwa awwalal amilina bihi ba daidai bane ko kadan ya zama mai wa'azi shike kira zuwa ga Allah yana umarni da ayi aikin alheri amma ba tare da ya zama shine farkon wanda zai aikata wannan alheri ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kulu shi ko Allah cewa yake atamuruna an-nasa bil birri kwarin ka umarnin mutane da alheri wa tansawna anfusakum kumanta da kawunan ku wa antum tatluna alkitab halin kuna karatun littafin Allah afala ta'qilun jama'a ba ku da hankali ne na'am akwai alaman motsuwa da rashin hankali da rashin tunani ka ce wa mutane su yi kaza kai kuma baka aikata abun ba domin in har wannan abu alheri ne to ya kamata kai ka fi kowa yin gaba akan alheri idan ku sharri ne dan me zaka mai da mutane wawaye ka umarce su da sharri kai ka koma gefe guda to banda wannan kuma ko sai sadaukar da naka wannan ni ne nake kara bayani akan haka saboda wasu na social annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk sanda zai umarni da wani abu wani aje ayi kaza sai ya dubi suwa ne ne suka fi kusanci da shi ku dubi lokacin da aka yi tafiya ruwan alwala ya kare ana bukatar ruwan sha al'umma sun rasa yadda za su yi a tsakiyar daji aka zo aka cewa annabi ga sallah ta zo babu ruwan alwala farkon wanda annabi zai kira shine kanin shi sirkin shi wanda duk cikin sahabbai kaf babu wanda ya fi wannan kusanci da shi ta jini ta addini da kusanci sai ya ce ina Aliyu dan Abi Talib aka ce gashi nan sai ya ce tashi sai ya ce samu wani ku tafi suka shiga tsakiyar daji suka je suka samu ruwa suka dawo to duk lokacin da baka ce ayi kaza kana da da ka saka da danka kana da kanne kana da yan uwa ka saka da su dan a gane cewa ba wai kawai wahala in ta zo ka sa ƴaƴan jama'a amma idan ni'ima ta zo kuma sai ka dibo ƴaƴanka ka sa na rantsa da Allah ba inda zuriyar ka za ta kai saboda haka malamai ku ji tsoron Allah duk sanda za a haƙa rami duk sanda za a yi sharar kwata duk sanda za a yi sharar masallaci ku sa ƴaƴan jama'a duk lokacin da aka aiko da kujerun umara da na hajji kuma sai ku rabawa ƴaƴanku da matanku su kuma waɗannan masu sharar masallaci haka za a bar su fam-fam-fam ku ji tsoron Allah malamai ku ɗibi ƴaƴanku ku tura su jami'o'i su je su yi haddar Qur'ani su samo digirori ƴaƴan jama'a kuma nan kun bautar da su duk lokacin da wani kwamandan soja ya aiko masallaci kaza gashi za a ɗibi sojoji za su tafi za su yi rawar daji za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza sai ka zuba ƴaƴan jama'a amma in aka ce gashi NDA ne sai ka kwaso ƴaƴanka jama'a kun fahimci waɗannan maganganu to malamai ku ji tsoron Allah ya zama ka gabatar da kanka a wajen duk abin da aka ce za a aikata na alkhairi na wahala na kaza sannan ka gabatar da ƴaƴanka da ƴan uwanka da kannanka to a lokacin kwakwalan mutane za su fahimci cewa da gaske ne kake yi jama'a kun fahimci wannan malai yake cewa wala shakka anna tatbiqa ala an-nafs babu shakka a ga kana aikata abin da kai umarni kai da kanka wal bada'a biha da kuma ka tashi umarni sai a ga kai ka fara da abin da kai umarni amrun shaqqun abu ne wanda yake da wahala walakinahu aqwal asalim sai dai kuma wannan shine mafi karfin salo للتأثيري وجن تأثيري أزكاة جماعة وإيجاد القدوة الحسنة لمن حوله دكما سامد دك كاوان كوي دكوي كويو قواتن دسك كيوهيكا kace ayi sai a samu kai kai nisa da yin haka annabi ne kullu yake umarni da jarunta annabi ne sallallahu alaihi wa sallama kullu yake nuna shine shugaba rannan tsakar dare sai aka ji bomb ya fashe a wata anguwa dararam haka kowa ya firgita can an saurara ana so a ji labarai menene ke faruwa yaya ake ciki kowa ya leko zuru-zuru sai ga annabi ya dawo daga wurin da doki dokin matsirara me ake nufi dokin matsirara ba linzami ba sirbi ba komai saboda gagga annabi yana jin bomb din ya fashe tsalle ya hau dokin kawai ya tafi a wurin shi kadai ba wai ya kira police dake gate ba yaya kai ka tabbatar sakata nan ta shiga da kyau to ka hanga mana ba kowa ko to sai kuma a fara buga waya a'a tsalle haka aka ce dokin matsirara ba sirri ba linzami ba komai ya tsalle ya tafi ya dawo sai ya ce lam tura kar ku tsorata an gama muku kowa ya koma ya kwanta kuna da mai gida original commander jama'a kuna fahimtar yadda annabi yake sallallahu alaihi wa alihi wasallama to haka ake son shugaba jama'a ka zama shugabancinka da gaske kake yi to sai kaga abin yayi tasiri a zukatan mutane domin shi tasirin dama daga wurin Allah ne to ka fara nuna wa Allah gaskiyar abin da kake Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji darasi na hudu kenan al-khamisa darasi na biyar fi hadhihi al-ghazwa wannan yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi a cikin shi wa qad aqbalat jiyushul ahzab min kulli jiha waɗannan rindinoni na ƙungiyoyin kafirai sun tinkaro annabi da musulmi ta kowace nahiya ta madina wa bada almuslimuna yahfiruna alkhandaq sai musulmi suka fara haƙa rami yutawwiquna bihi almadina suna ƙoƙarin kewaye madina da wannan rami kai la yadkhulu hal adu dan kada makiya su zo su shiga madina ya'ti ar-rasulul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam a irin wannan tsananin lokaci sai ga manzon Allah zababban Allah ya zo wa yanzilu fil khandaq sai ya shiga cikin wannan rami li yaksira sakhratan fa itaradat tariq al hafa domin ya ruguza wani dutse wanda ya jitto daidai kan hanyar da ake haƙa rami wa yadriba bi yadihi ash-sharifa bil mi'wal tilka sakhra manzon Allah ya sa hannun shi mai daraja ya rike ainihin diga ya ainihin tsara wannan dutse wa yaqulu lin nas ya fada wa mutane wal jiyush da sauran waɗannan rundunoni muqbila min kulli sawbin waɗanda suka tinkaro madina daga kowane tudu da gangare lituhasira al madina sun taho ne don su tsare madina a wannan lokaci da manzon Allah ya saru dutsen nan sai ya ce Allahu akbar manzon Allah bai boye aqidar shi ba ta ainihin bayyana cewa Allah yake wa aiki yace Allahu akbar u'titu mafatih ash-sham an bani mabudan kasar sham wato an nuna min naci sham da yaki wallahi inni la ubsiru qusura al-hamra manzon Allah yace a yanzu ina hangen manyan manyan fadojin nan na kasar sham as-sa'a a yanzu thumma darabaha thumma darabaha as-saniya da ya sake bugun dutsen bugu na biyu fa qala Allahu akbar yace Allahu akbar u'titu mafatih faris an bani mabudan faris naci kasar farisa wallahi inni la ubsiru qasra al-mada'in abyad ga ainihin manyan manyan fadojin garurukan mada'in nan ina gani farare thumma daraba as-salisa ya buga bugu na uku wa qala Allahu akbar yace Allah ne babba u'titu mafatih al-yaman an bani mabudan kasar yaman naci ta da yaki والله اني لا ابصر ابواب صنعاء من مكاني هذه الساعه yace ina ganin kofofin garin san'a daga wannan wurin da nake a yanzu a wannan lokacin kun fahimta jama'a kun ga wannan tarihin ai mun karanto shi ko to mallan nasu ya cire mana wani darasi ne a ciki amma ba kuma ta ba ji an yi mana ishara zuwa ga wannan wurin da yake hadha sa'a hadhihi sa'a ne hakuri ce a wurin ba alubali a can baya kenan za ku je ku gyara ai to me yasa manzon Allah ya faɗi wannan maganar a irin wannan lokacin ina son ku gane tambayar me yasa sai a wannan lokacin da aka shiga halin tsoro da dardar annabi ya faɗi wannan maganar me yasa annabi bai faɗe ta ba a da ana zaune cikin kwanciyar hankali me yasa sai a yau sai malam yace ai tasbitul lil qulubi al wajila domin ainihin wato tabbatar da waɗannan zukata na mu'minai waɗanda suka kadu ba'da hadha tasbit bayan waɗannan ƙarin tabbatarwa bayan tabbacin da suke da shi na cewa nasara Allah na tare da su kuma sai annabi ya sake faɗin wannan maganar kun san me wannan yake nunawa bari in dan yi muku wani komawa baya kaɗan dan ku ƙara fahimta akwai abubuwan da annabi ya faɗa musu sai su kwantar da hankalinsu sai su gane ashe wannan larurar za a fita daga ciki kenan misali Sa'ad ibn Abi Waqqas aka tafi aikin hajji sai ya kwanta rashin lafiya a daidai wannan lokacin dama matan shi da ƴaƴan shi gaba ɗaya sun mutu bai da ƴan uwa bai da iyaye bai da kowa a duniya kowa ya mutu sai ƴar shi Aisha kwaya ɗaya da ya kwanta rashin lafiya an tafi aikin hajji annabi ya zo duba shi sai ya fashe da kuka sai ya ce ya manzon Allah gashi zan mutu ka ba wanda zai ci gado na sai ƴata kwaya ɗaya Aisha ba ka ganin cewa in sadaukar da dukiyar duka sai annabi ya ce a'a rabi fa annabi ya ce a'a ɗaya bisa uku fa sai annabi ya ce ɗaya bisa uku shi ma dai ya so ya yi yawa ka sani da cewa ka bar magadanka cikin wadata ya fi ka basu suna ɗaga hannu suna roƙon mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kuma ba za a bar ka ba ka rayu har kai wani aikin alheri har sai an baka lada hatta lomar da za ka sa a bakin matarka sai an baka lada a kanta sai annabi ya cike da addu'a cewa ya Allah sahabbaina ka tabbatar musu da hijirarsu da suka yi ya Allah karka koma da su baya sai annabi ya ce kai ce abin takeici shine Sa'ad dan Khawla wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗin wannan magana ne saboda shi ya rasu a Makka to yanzu wannan maganar da Sa'ad ya ji ta a matsayin shi na Balarabe ko kalmomin larabcin na annabi suna hukunta ba zai mutu ba kenan annabi yana nuna mai ba zai mutu yanzu ba domin nan gaba zai dawo ya aure har ya bar magada nan gaba zai dawo ya aure har matar shi ta rinka cin abinci ya samu lada hanan gaba har zai zama wani komandan yaƙi da wasu za su amfana kuma wasu su cutu to a irin wannan halin faɗin wannan maganar ko to kwantar da hankali ce a wannan halin da annabi yake faɗa musu cewa kun ga gashi yanzu muna cikin tsoro eh to amma ni an nuna min hammanci ƙasa kaza kenan wannan yaƙin ba zai ci mu ba za mu haye har za mu mallaki kaza za mu mallaki kaza za mu mallaki kaza shine karfin zuciyar da tasa yake faɗin wannan magana a lokacin in ba haka ba mu ji da abin da ke kanmu mana yanzu ina muke magana zamu ci ƙasa kaza zamu ci ƙasa kaza a'a amma yana ce musu ne ku kwantar da hankalinku duk wannan tsoron zai gushe kuma zamu dawo zamu yi kaza insha Allah Allah ya nuna mini ina fata an gane shi yasa ka'ida babba ita ce ka yarda cewa shi dan aikin Allah ne yana faɗi ne da maganar Allah to dan haka duk abin da ya faɗi sai ka dauka cewa daidai ne أي وعد للمؤمنين بعد هذا الوعد وتباين أن القوري النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا تبتود أينهم مؤمني الوعد الصادق من المصطفى وتوانا القوريين نقص كياد النبي يكي موسى صلى الله عليه وآله وسلم نعم هو رسول الله ما لنيتي إيه النبي يأسي موسى وانا القوري دنشي لن أي كان ألاني يأسى ya ce kuma Allah ya ce min za mu ci kaza ya isa wannan alƙawarin domin yana magana ne a madadin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama walakin limadha tawqit hadha alwa'd liqawlihi fi hadha almakan sai dai me yasa kuma tawqit hadha alwa'd liyaqulahu fi hadha almakan me yasa annabi ya jinkirtar da wannan magana wannan alƙawari me yasa ya jinkirtar da ita bai faɗe ta ba sai a wannan wurin me yasa bai faɗe ta da ba limadha hadha tawqit me yasa sai a wannan lokacin li hadha alwa'd as-sadiq ga wannan alƙawari na gaskiya minan rasuli sallallahu alaihi wa sallama fi hadhihi shidda, a wannan irin lokacin me yasa sai a yanzu ana cikin tsoro, me yasa da bai fada ba tuntuni? Jama'a kun fahimci tambayar? Malai yace war rasulu yuwajihul qaba'il, kaga ga manzon Allah yana fuskantar kabilu azzahifa waɗanda suka yi cincirindo alal madina suka zo za su ainihin lullube shi a madina. Yaqulu hadhal qaul, yana fadin wannan magana. Fatawqituhu, fadin wannan magana a irin wannan lokaci yahmilu tawjihan lil umma, yana ainihin daukar fuskantar da al'umma ne an turakkiza ala tasbitil qulub, akan al'umma ta bada muhimmancin karfafar zukatan mutane wa tuma'ninatiha, da kuma natsar da zukatan mutane wa izhab alfaza, da kuma kokarin tafiyar da ko kuma kore wannan razana wal khauf, da tsoro an hafi shada'idi a lokacin tsanani. Wato wannan yana nuna maka duk lokacin da al'umma suka shiga tsanani, to kai a matsayinka na malamin su karka je kana fadin maganganun da za su kara rauni, kai a matsayinka na shugaban su karka rinka fadin jawabai ko tarihin abin da zai girgiza su, sai dai ka rinka kawo musu kalmomi na karfin zuciya. Ko kun fahimta jama'a? Saboda kun ga jama'a dan adam ko da Allah ya yi mishi nama na zuciya, zuciya nama ce, to amma a cikin ta kuma sai ya sanya wani abu na tunani wanda shi yake karfafa ta ko ya ruguza ta. Ka dubi yaro da kyau, sai gabza tuntube, sai ka ji ya ce shege ni, ko ka san haka, sai gabza tuntube sai ya wuce sai ce shege ni, wato shi soja ne, da ya ga jini ya fito ba sai kuma ya fara kuka, to kai da ka ce shege kai, wato jarumi kuma yaya? Ko kun fahimta jama'a? Ya yi tuntuban ya ji zafi amma yi wa kanshi kirari, to amma da ya ga jini ya fito fa to kuma sai ya fashe da kuka, to yaya kuma kai kake kuka? Wato da ya ga jini to al'amari ya taho fa kenan. Ko kun fahimta? To kenan kaga psychologically tunanin shi ya bashi cewa to duk ciwon da jini ya fito to akwai matsala, amma in jini bai fito ba babu matsala. To yanzu me zaka yi a wannan lokacin? Da sai ka kama wurin ka murza ka murza ka murza ka ce shikenan, ka daure kawai, kai kuma soja ka da kika fada shi haka, sai kuma kaga ya sake miƙewa. Har yanzu fa ba wani abu kai jinin ba, ba magani ka sa ba, amma kalmomi ne. Shi yasa larabawa da ike masu magana ne a bakinsu sai su ce magana tana juya dutse, magana tana juya dutse. Yanzu nan sai ga mutane suna kuka idan wani ya zo ya zauna ya faɗi magana, sai kaga sun yi shiru suna dariya. Yanzu nan sai ga mutane na dariya in wani ya zo ya faɗi magana, sai kaga sun koma suna kuka. Yanzu nan mutane suna cikin ganin su jarumai ne, da ya zo ya faɗi wata magana sai kaga sun razana. Yanzu nan suna ganin su ragage ne, da ya faɗi magana sai kaga mutane sun karfafu. Kun tuna dattijo Anas ibn al-Nadhr, lokacin da kafirai suka yaɗa labarin cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, psychologically sai da yawa sai suka zama demoralized, gaba ɗaya sai tunanin su ya rushe. An kashe manzon Allah, sai wani ya jefar da makamin shi sai ya gudu, sai suka yi ta gudu, sai ya samu wasu sun kwanta suna ta kuka, wani ya yi zaman ɗan shayi ya zubar da hannaye, yaya ɗafi ya an kashe manzon Allah, sai ce kutila rasulullah kumu ala ma mata alaihi rasulullah, ku tashi da Allah jama'a, ku je ku ma ku mutu akan abin da manzon Allah ya mutu, ku tashi. Yana faɗin haka kuma shikenan sai kowa ya zari makamin shi, sai kuma suka dawo. Kaga su kafirai da suka yaɗa jita-jitar sun yi ne don me? Sun yi ne kawai don su ruguza ku ta hanyar tun, ma'anan aka ce an kashe manzon Allah ba a kashe shi ba fa, amma sun yi kuwa ne ta hikima. Mun kawo labarin nan ai, a samma Muhammad, a samma ibn Abi Quhafa, a samma ibn al-Khattab, sai manzon Allah ya ce la tujibuhu. Abu Sufyan ne shugaban kafirai, sai ce Muhammad na da rai, Abubakar na da rai, Umar na da rai, sai annabi ya ce ku shiru, kar ku bashi ansa, ku shiru. Sai ya ce amma haula faqad qadayna alaihi, waɗannan mun gama da su. To shine sai labari ya yadu nan da nan, saboda musulmi suna da munafukai a cikin su, duk wani labari da kafirai suke ciki suke so yaɗi yanzun nan munafukai da ke cikin musulmi sai su yaɗa. Sai manzon Allah kuma ya ce ala tujibu, to ku bashi ansa yanzu mana. Sai suka ce to me za mu ce? Sai ce ku ce abin da ke bakanta maka rai suna nan da rai. Sai wani ya miƙe ya ce abin da ke bakanta maka rai nan duk suna da rai. To da yake kafiri ne sai ya ce lana uzza wala uzza laku. Oh dai muna da uzza, muna da lata da uzza, ku ba ku da lata da uzza. Sai manzo Allah ya ce ala tujibuhu, ku bashi ansa mana. Sai suka ce me za mu ce? Sai manzo Allah ya ce ku ce Allahu maulana wala maula laku. Allah ne mu kuma ubangijinmu, ko kuma ba ku da Allah. To kun ga anan wannan jita-jitar kafin wani lokaci ta yaɗu cikin sahabbai shine sai wasu suka fadi, wasu suka gudu, wasu suka yi ta birgima an kashe manzon Allah. Yanzu kai in an kashe manzon Allah ka gaya mu, in ka zauna kana birgima, in aka zo kashe ka kai kuma fa yanzu baka tunanin to koma dan ka kare kanka bar ka tashi kai yakin nan tunda an kashe uban tafiya. To saurawa sauraku, sai Anas ibn al-Nadr yana fadin kalmomin nan sai mutane suka yunkura. To haka ake so in abu ya faru jama'a, malamai ku fito gidajen rediyoyi ku faɗi kalmomi da musulmi za su ji ƙarfi a ransu. Ko an fahimta jama'a? Amma kar ku ce to wannan bala'i kuma sai addu'a. Mu mun zauna cikin Hausawa akwai kalmomin da in Bahaushe ya faɗi ko wallahi ba alheri ba. In ka ji Bahaushe ya ce to jama'a al'amarin nan kuma dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, to wallahi ya rubuza ku. Amma ka ganka da musulunci kalma ce ta tauhidi ko? Amma Bahaushe yana da salo, Bahaushe yana da salo. Yanzu kaga in kai wa Hausawa karatu aka gama ka ce to wallahu a'lamu, to shikenan Hausawa karatun ba zai zauna ba. Wallahu a'lamu, kariyar banza ka ji ma shi shi bai sani ba, wallahu a'lamu. Shi sa ko ga malaman Hausawa suke da cika baki, in ya tashi sai ya magana kamar shi ya je saman bakwai ya gani, sai ka ga Hausawa sun yarda. To Bahaushe yana da irin wannan a cikin psychology shi. Dan haka in Bahaushe bala'i ya faru ya ce to jama'a wannan masifa kuma sai addu'a, to ya ruguza ku. Amma in ka ji Bahaushe ya tashi ya ce wallahi ba za mu yarda ba, wallahi sai dai sama da kasa ta hade, yawwa, to shine yana karfafa gwiwa ku kenan. Amma sai ka zauna cikin Hausa, wannan literature ce ta su, al'adun Hausa ne ko danna al'umma da irin yadda suke. Ina fata an gane, ina tsammanin Yarbawa ma haka nake gani, su ma suna da cika baki, ina ganin haka, cika baki. Dan in aka cika baki sai ga mutum yayi abin nan, sai ga za a yi fada da berabe sai ya tsalle ya ce zo nan dube ni zo nan, amma ba za a buga ba fa, to sai ka tsorata. Ko kun fahimta jama'a? To kamar ka ce al'adu ne irin namu na 'yan Najeriya ne ko na 'yan Afirka, shine muna da baki. To amma in ka ji ya ce to jama'a wannan kuma dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, sai ka ga ya tafi yana jan carbe shi, to ka gudu. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To gashi nan dai shine malam yake cewa a daidai irin wannan lokaci na tsoro da firgici, to ana so a ƙarfafi zukatan mutane ne. Innan nasa fil azamat, malam yace mutane a lokacin annobobi, annoba iri-iri, azamat bala'o'i da annobobi, bihajatin ila man yuthabbituhum, suna buƙatar bihajatin ila man yuthabbituhum, suna buƙatar wanda zai ƙarfafe su ne, la man yukhawwifuhum, ba wanda zai tsorata su ba. Na tuna 1987 ina ga yau shekara 24 kenan, muna zaune sai aka zo aka ce ai gashi nan kiristoci a kafancan College of Education kafancan, wani Reverend Abubakar Bako kirista ne ya yi wa'azi. Kun fahimta jama'a? Sakamakon wa'azin da ya yi ya zagi Qur'ani, an ci gaba da rikici a garin kafancan. Daga nan an kona Qur'ani, an je an kashe al-ramma, an yi kaza an yi kaza an yi kaza. Sai zariya ta ɗauki zafi a lokacin nan, matasa suna shirin za su fito, sai wani ya zo daidai wata tsakiyar anguwa haka sai ya ce wallahi inyamurai suna nan a kaso sabon gari sun fito da bindigogi. Sai na ga kowa kallo wannan. To kafin ka ce wani abu kuma shikenan, duk sai na ji wurin tsit yaya haramun kafin lokaci kowa ya shiga gida ya rufe gida da la'asar fa kowa ya shiga gida ya rufe gida to kenan kun shiga su zo su bubbuge ku to kun ga kalmomi wato masana suna cewa akwai labarin da in ka gani ko kar ka fade shi ga dukkan jama'a saboda kar su razana sai ka lura da wasu waɗanda za ka fadawa don a san wani shiri za a yi wa abu wato in sun fito da bindigogi ya za ku yi za ku ce a gudu ne za ku ce a yi kaza da sai ka basu wannan maganganun da suke yi suna cewa a taho ɗin ai sai an buga ba za a yarda ba to suna ƙara wa kansu ƙarfi ne suna ƙara wa jama'arsu ƙarfi to sai ka samu wasu masu hankali sai ka ce to amma fa ga abin da ya faru amma kuma bar maganar haka a je a san wannan shiri za a yi kaga an je su tsuntsu biyu da dutse ɗaya ko an fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye so da dama irin wannan yana faruwa jama'a sai ka ji kawai an zo yanzu dan nan lokacin da aka danyi wata farran dan harzoman siyasa nan menene April election 2011 kawai muna sama nan ana aiki fa kawai sai ga wani ya zo a guje ya aka yi yace an kashe liman an kona masallaci nace ai na yace a can nace tsaya sai ga wani kafinta ya sako a guje nace ina za ka yace an ce an kashe liman an nace a tsaya ba haka muke ba kai ina ka ji labarin yace can ya jiyo nace ka je ka gano yace a nace to wuce yace kai kuma koma sama kai aikin ka an kashe liman an kona masallaci a ina shi ma bai sani ba ya jiyo ne amma yazo yana fadi kuma zai yi gaba yace to wuce ka ba kai Allahu akbar shine sai mallan yake cewa la man yukhawifuhum musulmi ba su bukatar wanda zai ainihin rinka firgita su la man yaqulu laha musulmi ba su bukatar wanda zai rinka cewa la maqama lakum farji'u kun san mun ce zamu zo mu dan yi tafsirin wasu ayoyi a cikin suratul azab zaka ji inda kafirai da suka ainihin rinka yada jita-jita da tazo kunnan munafikai sai suka shigo cikin ainihin musulmi suna ce musu ya ahla yasrib la maqama lakum farji'u a ranar wai sai suna ganin to daga yanzu fa an gama cin musulmi da yaƙi don haka sunan da annabi ya sanya wa garin Yathrib Madina ko sai suka ƙi kiran garin da sunan suna ganin ai ta musulmi ta ƙare sai suka koma suna cewa ya ahla Yathrib la maqama lakum ba ku da wata nasara ba za ku iya wannan yaƙin ba farji'u ku koma kawai wannan kalmar munafikai ce to musulmi ba su buƙatar wanda zai faɗa musu haka wala hakanan musulmi ba sa buƙatar wanda zai ce ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura alƙawarin da Allah da manzon shi suka yi mana ba komai bane rubin mu kawai suka yi to musulmi ba su buƙatar wanda zai faɗi irin wannan kalma innal ummata bihajatin ila musabbitina la musbiqina wa murjifina al'ummar musulmi suna buƙatar waɗanda za su rinka ƙarfafa gwiwarsu ne ba waɗanda za su sanya musu kasala a jika ba kuma waɗanda za su sa su ji tsoro su ja da baya ba innal ummata bihajatin ila man yuqawwi fiqataha al'umma suna buƙatar wanda zai ƙara ƙarfin tabbacin da suke da shi ga addini to ya ƙara musu wa imanaha wanda zai ƙara wa imanin su ƙarfi bi rabbiha da imanin su da suke da ubangijin su wa yurassikhu aqidataha al'umma musulmi suna buƙatar wane ne zai ƙara mu aqidar su zurfi ta ƙara tsayawa da kyau wa yashidduha wane ne zai ƙara daure aqidar su na hawa dinillah wajen addinin Allah shine musulmi suke buƙata saboda haka kullun ka rinka karfafa musulmi a wannan munasabar ce zan yi magana dangane da wasu irin mutane da suke yawo suna raba wasu takardu waɗannan mutane suna wannan aiki a iya sani na tun kusan shekaru 20 ko fiye da haka zai je masallacin PZ masallacin PZ a Zaria shine masallacin da suka fi renawa ban san a daga baya bayan nan ba amma a shekarun baya wannan masallaci namu na ahlus sunna na yan taki din nan nan ne zai je sai ya salla azhar yana salla azhar sai je da takarda sai ce jama'a kun ga wannan takarda lissafin sojojin da aka dauka ne gaba daya babu musulmi a ciki sai kwaya kaza nan lissafin yan sanda ne nan lissafin kudi kaza ne nan lissafin kaza ne nan lissafin kaza ne sai kawo sai mika wa liman shikenan sai ai ta photocopy kafin ka ankara yan taki da ke tudin jukun sabon gari Zaria city duk sun je sun raba waɗannan takardu kowa sai ya karanta an dauki sojoji amma babu namu wani abin mamaki a lokacin da wannan ya taba zuwa ya kawo irin wannan takardar daga Kaduna jama'a wallahi Sani Abacha ya sa an dauki sojoji musulmi su ne kashi 95 bisa 100 a wannan shekarar ni sheda ne domin wani abokina wanda abokin Al-Mustafa ne ya karbo takardar hadda list din ya kawo min haddaka ina gida a muciya ko sati biyu ba ai ba sai ga takarda ta zo aka ce daga ina daga masallacin PZ ga lissafin waɗanda gwamnatin Abacha ta dauka duk babu musulmi a ciki sai ɗan Saudan Zaria masu suna Asabe masu suna Danjuma kuma ma ba musulmi bane sai nace amma ni kun ga wannan takardar suka ce eh ka duba me kake gani wannan dubi wannan tambarin daga ofishin Abacha kake daga hannun Al-Mustafa me kake gani yace gashi kashi kowanne yaro da sunan shi da sunan garin su da lambar shi ta soja da aka dauke shi kashi 95 sojojin musulmi ne Abacha ya dauka amma kuma ga wata takardar ƙarya tana yawo cewa an dauki duka ba musulmi bane yanzu waɗancan takardu da ake rabawa ƙarfin gwiwa za su ƙara wa musulmi koko za su ƙara wa musulmi sanyin jiki yanzu baɗi zaka je a dauke ka sai ka ce ko mun je ma ba za su dauke mu ba dan haka kai baba ka bani jalin fara sai da tattasai a bakin hanya eh saboda me an nuna ba a daukan ku sai bayan Abacha ya rasu waɗanda suka karɓi mulki suka rasa yadda za su yi shine sai suka kama manya-manyan musulmi sai suka yi ta cirewa da suka cire manyan sai suka waiga ƙasa sai suka ga to ai duk waɗanda ke ƙasa musulmi ne sai suka rasa yadda za su yi tsakani da Allah wannan shine abin da ake ciki har yanzu waɗannan ƙananan sojoji da kake gani nace ƙanana yanzu sun zama manya daga cikin waɗannan din wallahi namu ne suka fi yawa shi yasa wannan mai bakin karan da ya rasa yadda zai yi compensating al'ummar shi ko wai sai ya fito da wata dabara ita ce me wai yaya za a ce a sojoji da ainihin jami'an tsaro na jirgin sama wato menene sojojin ƙasa da air force da na ruwa ya za a yi a ce babu manyan ofisoshi mata shine sai ya fito da tsarin cewa za a dauki mata to kai ka san yana da wahala Aisha ko Fatima ko Khadija ko Maryam su tafi sun gama university ko kuma suna 200 level a dauke su su shiga sojoji waɗanda za su je NDAI training dinsu ka san a al'adar mu yana da wahala saboda haka shikenan sai aka dibo su ga sunan da aka dibo su ga sunan sai aka kai su NDA duk wannan hanya ce ta waya zai iya fanshewa waɗancan mutanen shi don in aka dawo aka ce za a sake ɗaukan maza lallai dai dole za a ɗauka da namu ɗin a ciki to don haka sai aka kullo da wannan dabarar yau da nake wannan maganar sati uku kenan da yaye su aka zo aka yi faretin su ga sunan zaga-zagan 'yan mata sun yi graduating daga NDA sai ya kira su Queens of Good Luck Jonathan's Queens wato sarauniyoyin Jonathan's to ku kiyaye ku kuma san yadda al'amarin yake saboda haka kar wani ya zo ya baka labarai waɗanda zai kashe maka gwiwa ka tafi kowane ɓangare wannan Abacha nan da ku aka sa ku kuke zagin shi to yanzu he is the father of the nation bayan Sardauna da Murtala yes ka je ka duba ka gani kowane ɓangare ya riga ya dasa kuma alhamdulillah wayamkuruna wayamkurullah yanzu an zo an saki Al-Mustafa jiya katsam sai gashi a labaran duniya na dukkan tashoshin talbijin cewa sojoji sun ce Al-Mustafa yana nan a sojan shi har yanzu aha dama abinda suke tsoro kenan abinda suke tsoro kenan yana nan a sojan shi suka ce ba su kore shi ba su kore shi ba to in kuma kaga Al-Mustafa to kaga Abacha shikenan carbon copy ne na Abacha indai Al-Mustafa ne of course it's a carbon copy dan haka indeed ni ina kiran Al-Mustafa Abacha plus don wahalar da ya sha akan Abacha shi da kanshi bai sha akan shi ba to abinda kawai muke so mu ce Allah ya sa alheri mu ce Allah ya sa haka din alheri Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a zuciyar ku ta daina mutuwa kar a zo a ce maka ba mu da yan sanda ba mu da kana da su ka tafi udil kwalejin horar da yan sanda ta udil ka je ka gani su waye a wurin yaran mu ne aiki ne za mu yi kawai gashi muna faɗi kullum muna tafsiri anan mu masu wa'azi ya kamata mu aika wa yaran nan masallacin juma'a na police college na police kaza 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 za mu zo za mu yi muku wa'azi in ka je ba wa'azi za ka yi musu dogon wa'azi kai ta surutu a'a ka samu keys abubuwa ka faɗi to sannan sai ka ce to mu malamanku ne dan haka za a yi addu'a kowa ya salati ga annabi kai musu addu'o'i masu ƙarfi to ba su lambar waya ka ce duk wanda yake da matsala ku bugo mana amma muna da yaranmu ko ina muna da namu ko ina we are the leading class ka tafi ka ga duk abin da suke faɗi na raunata mu ai mun yi wani taro a Arewa House wasu manya an zo an yi lacca an ce yaranmu ba sa son karatu yaran ba sa son kaza na ce a ni ina tare da su amma ku kuna son ku taimaka musu yaranmu suna son su je su karanta medicine yaranmu suna son su karanta pharmacy suna son su karanta kaza wannan jam shegiya ce zubar da mutane take da gangan waye ƙarya ne ne ko ƙarya ne duka ƙarya ne jama'a duk ƙarya ne su kansu ba ku ji kwanan nan sun yi ruling out za a daina ba saboda za a ɗibi yara 300,000 amma sai a siyar da form ga mutum 60,000 tun daga siyar da form ɗin akwai yaudara kenan ko da yaran nan duka sun ci jarabawa dole za a ɗauko ta criteria a ɗauko ta ƙa'ida wanda dole za a kayar da su wacce hanya za ku bi ko manyan ku taimaka musu jiya wani ai babba irin wannan ya zo gidana nake cewa look waɗannan jami'o'i na mutum da an samu matsala tafiya wajen yana da matsala me ya hana mu zo mu gina irin waɗannan jami'o'in anan ba abin da ya hana Sudan ta kai mu arziki ne ku je ku ga yadda Sudan suke da manya-manyan jami'o'i in fact jami'o'in Sudan har ya zama 'yan Najeriya yanzu suna neman su fuko wayewa a ciki to me ya hana mu ba za mu yi waɗannan anan ba saboda haka a daina kashe mana gwiwa jama'a a ce ba za mu iya kaza ba za mu iya lokacin Sardauna ba zuwa yake ya samu malami a secondary school ba ya ɗauke shi ya ce zo nan kai zan naɗa kaza dubi Shehu Shagari mana yaron Sardauna ne dubi Shehu Shagari mana yawon premier ne in ai prime minister ta fawa balewa saboda an gina shi daga ƙarshe bai iya ɗaukan shugabancin ƙasar ba ya iya ɗauka with heart and might kuma ya yi me yasa saboda an gina shi ku gina yaranmu za su iya wa alaikum salam wa rahmatullah na'am 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 haka wato ni ba na musu magana bari mu faɗi idan kowa ya ji kuma ana recording wani yana cewa ne jaridar leadership ta cikin makon da ya gabata jaridar leadership ta a zai ndawa nini wani ta ɗauko labarin cewa Sardauna ya gina mutanen arewa a bangaren ilimi da sauran bangarori amma kuma a yau a duk duniya sai 'yan arewa suka zama su ne a baya wato ai Sardauna ya kafa foundation ne na ilimi za a fara cin moriyar foundation kenan sai aka kashe shi don haka sai ya zama in ba don tsarkin zuciyar shi ba wasu projects na shi sun yi collapse kenan among which wannan wurin da muke zaune is part of project din Sardauna ka duba ga ginin can gaskiya corporation dan gini ne dan karami amma duk yankin anguwan nan gaba daya ga bodar shi can har barewa duka quarters din ne me Sardauna yake nufi da iban wannan fafakeken wurin ya zama quarters yana nufin nan gaba za a ci gaba da gina ofisoshi a ci gaba da gina ma'aikatu ana ta yin na buga littafai to amma ka duba kisan Sardauna da aka yi me ya faru sai zama a iya yadda can din take ma ya gagara gudanuwa sai da aka siyarwa da wasu hukumomi ana nan sai ya zama ita ma'aikatar ma an raba ta an siyarwa da wasu hukumomi NNPC su wane ne ita kanta gaskiya corporation din ma sai ya zama wasu suna da hannun jali a ciki sannan ta iya gudanuwa sai ka dawo sai ka ga to wannan filin fa sai aka ga to yayi yawa ba abin da za a yi da shi shine sai aka raba sai aka dan diba wa ita gaskiya corporation nata saura kuma sai gwamnatin jiha sai ta siyarwa da sauran jama'a kaga kenan an samu cika ga garasuwar Sardaura to in ka dubi bangaren ilimi har yanzu ABU ba a gina rabin abin da Sardauna ya so a gina ba to sa'annan sai ka dubi su wane ne suke kaza da kaza a abu saboda haka ni abin da nake gani kamar wannan ba suka ike ba sai dai wata magana ce wanda ya fadi dan ya yunkurar da mu mana wancan dattijo ya riga yayi abin da ya dace a zamanin shi kuma makiyan mu saboda su ga mun zama yadda muke a yau shine suka kashe shi to kenan yanzu wannan kalubale ne akan mu tunda har Allah ya sa mun rusko cewa an bar mu a baya wace hanya zamu bi dan a habbaka wannan aiki mu samu mu yunkura ko kun fahimta ni a haka nake kallon maganar tashi amma ina fatan ka kawo mun wannan article din ni zan neme shi dan mu dan samu tattaunawa shi wanda ya rubuta article din na'am eh okay online ne shikenan bari zan nema insha Allah mu yi wa aka nemi wanda ya rubuta din abin da zai faru sai kaga ya ƙara bayanin wasu hujjoji waɗanda zaka gamsu sai ka tambaye shi to me ya kamata a yi menene shawararka ina fata an gane walil hiwari majal kai sauraron a tsaya a tattauna da duk wanda ya magana don a ƙara fahimtar shi kuma a ga me ya hango to menene mafita Allahu akbar na malam eh kwarai da gaske domin aka ce kaga wannan gidan mahaifinka ne amma gashi nan saboda mahaifinka ya rasu gashi nan kaga ya rushe dukannan ka sun watse magana ba dadi ko amma me ake nufi ana nufin a motso shi ne abinda Abubakar Gumi ya taba wani malami a Sheikh Amanatullah ke Sardauna ne ya dauki wani dattijon ya je wa'azi Sardauna can kasar Inyamurai sai wani Inyamurai musulunta kwaya daya a wani kauye na Inyamurai Anofia da ya musulunta sai Sardauna ya dauko shi sai tafi aikin hajji da shi da ya je sai Sardauna ya sa Rabi'atul Alamil Islami ta zo ta gina masallaci da makaranta a garin wannan Inyamurai Afiko asalin babban garin kenan amma inda wurin yake sunan shi Anofia asalin inda abin yake kamar ka ce sabon gari sai ka ce Muciya to asalin wurin a Anofia a cikin abin na Afiko local government shikenan bayan da wannan Inyamurai ya rasu Sardauna ya rasu sai shikenan sai aka rufe wurin da aka rufe wurin sai wajen 1990 kaga wurin yana rufe kusan shekara 30 sai Malam Abubakar Gumi sai yayi bako daga Madina a Sheikh Amanatullah wani malami ne sai Malam Abubakar Gumi ya dauke shi suna zazzagaye wurare da suka je kasar Inyamurai sai ya ce akwai makaranta da Rabi'a ta tun 1950s tun kafin mulkin Kaifa dan haka mu je ka gani suka je aka ga makaranta komai kawai sai mu ci zai a ciki sai ka shekara 30 ba wasa bane jama'a shikenan sai aka ce to shikenan Amanatullah ya dan rubuta abubuwan da ya rubuta ya koma Rabi'a sai aka dibo malamai aka zo da kudi aka zo aka wanke makaranta aka share ta shikenan sai aka ci gaba da aikin da'awa aka ci gaba da kaza lokacin nan muna diba muna zuwa waɗannan wuraren menene ya biyo baya sai ga wuri ya rayu kaga yanzu wannan nuna mishi da Abubakar Gumi cewa ya gashi ya lalace kana ai ba kashe mai gwiwa bane girgiza kai kawai ya gaba sai ya yunkuro aka zo aka gyara saboda haka idan yanzu an ce mana ga shirin da Sardauna ya mana sai dai ga collapse da shirin yayi to mu kuma sai mu ce insha Allahu ta'ala za mu ga cewa mun tayar da waɗannan ayyukan na Sardauna shi yasa muke fatar in Allah so cikin project dinmu a anguwan nan domin mu gaskata wa Sardauna aikin shi za mu samu wani fili wata rana insha Allahu mu ma sai mu yi printing press ya zama madaba'ar buga littattafai din ta ƙara armashin aikin Sardauna din nevertheless cewa duk da Sardauna ya mutu amma aikin shi ba zai mutu ba insha Allah inna la nudi'u ajra man ahsana amala, duk wanda yawa Allah kyakkyawan aiki Allah ba zai tozartar da aikin shi ba. Saboda haka ni ina ganin yanzu in an ce kaza an samu matsala to sai mu duba ya zamu mu gyara matsala, zai zama mana alkhairi insha Allah. Mu ci gaba da karatu. Malam yace as-sadisa fa'ida ta shida, fil umuri al-jadida fil umuri al-jiddiyya, game da al'amura waɗanda suke na kan jiki kan ƙarfi, wato duk al'amarin da ya zama na gaske ne, ya zaharu wa yankashiful munafiqun, to a lokacin nan munafikai za su bayyana kuma a lokacin asirinsu zai tono. Abinda wannan magana take so ta ce a dunkula ko duk abinda kuka ga kuna yi ba a yi muku munafinci, to abin ma mai yawa ba da gaske ba ne. Amma duk abinda munafikai suka gane da gaske kuke ko, to za a tayar muku da munafunci. Munafunci iri-iri za a tayar muku, shine fil umuril jiddiya, game da al'amuran da ya zama da gaske ake na kan jiki kan ƙarfi, ba wasa ba ja da baya, ya zaharu wa yankashiful munafiqun, munafikai za su bayyana kuma asirinsu zai tono. Zalika abinda ya faru anna hafral khandaq, haka wannan rami ma'a shiddatil ju' tare da ainihin tsananin yunwa, kuntuna. Annabi yana cikin tsananin yunwa da sahabbai, wa iqbalil aduwu, da kuma ga makiya sun fuskanto, wal khawfi ala zarari, da kuma irin tsoro da ake ji wa yara da aka je aka boye su, amrun la yaqdimu alayhi illa as-sadiq, al'amari ne wanda babu wanda zai tunkare shi sai mai gaskiya. Allah ya sa kun hango abinda malai yake so ya ce. A daidai lokacin da ga makiya sun kewaye Madina, gara ne ana haƙawa ga yunwa, to shine Bahaushe yake cewa ba a sanin macituwo, duniya ta ƙare, a lokacin za a gane wake musulunci da gaske. To a wannan lokaci ne sai munafikai suka bayyana, sai mutum ya ce wallahi duruwan da aka yi ya yaye mini gidana, ya manzan Allah, Allah ya sa albarka aikin nan, ai mun haƙuri, wallahi ya manzan Allah, awaki na je ba su dawo ba daga kiwo, sai suka yi ta kawo uzuri kafin a ankara duk sun zara jiki ba su a wurin aiki. Saboda anan akwai munafunci ne a wurin haka, an baka diga kai za ka yi munafunci ne? Ko kuwa misali jama'a, ai in aka zo sallah ne da dan abubuwa na taro da neman haɗin kai, amma yanzu an baka an ce kai mita kaza ka haka mana kafin nan da azhar, ai ba wani munafunci kuma. To dan haka sai sadda su gudu kawai, sai suka watse kafin ai duk sun watse. Amma ma ada zalika, malam yace amma duk wanda ba mai gaskiya ba, fayatasallaluna ila ahlihim, sai su silale zuwa ga iyalansu, sai su zare jiki su gudu zuwa ga iyalansu, wayatrukuna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam, sai suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Ma'ana duk wanda kaga ya tsaya an yi haka ramin nan da shi ko, to mai gaskiya ne. Saboda yanzu wannan jiddiya ce abu ne na gaske, munafunci ba zai shigo ba. An fahimta? Munafikai suka zare jiki suka gudu suka bar manzon Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu, Allah mai tsarki da daukaka cewa yake, kad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza, Allah fa ya san waɗanda suke silalewa daga cikin ku, suna zare jiki suna tafiya saboda su samu mafaka, saboda su gudu, saboda su tsere. Falihzaril ladina yukhalifuna an amrihi, dan haka masu saba wa umarnin manzon Allah su ji tsoron, an tusibahum fitna, kada wata fitina ta same su, aw yusibahum azabun alim, ko kuma azaba mai radadi ta ainihin same su. Ko kun fahimta jama'a? Ina son ku dauki wannan ga dukkan al'amarin da zai same ku a daidai lokacin da za a ce ga sadakar abinci an kawo ana ci, duk wanda ya zo masallacin ku yana ci, ai ba za ku gane cewa wannan musulmi bane ko wannan mai imani ne ko wannan munafiki ne, haka ne? Amma lokacin da aka ce ga kafirai nan sun kawo hari za su rushe masallacin ku, to waɗanda za su zo su tsaya su kare masallacin, lokacin su ne za a gane imanin su. Don a irin wannan lokacin munafiki zai zo yana ga zai rasa rayuwar shi, yana ga zai rasa wata gaba shi, yana ga zai rasa lafiyar shi. Saboda haka sai ku ga sun boye. Haka nake son ku fahimta da al'amuran da suke faruwa a yanzu, matsaloli sukan taso wa addinin musulunci, sai ku rasa wannan babba ne zai tsaya da ku. amma in aka zo wani al'amari wanda yake zai daga sunan shi ya bayyana cewa shi kaza ne sai ku ga ya fito sai ka ji ya ce shi ma ahlus sunna ne ai ai shi ma kaza ne to amma in aka zo wani al'amari wanda za a tsaya za a tafi wurin yan sanda za a je wurin kotu za a je wurin kaza sai ku ga ya janye sai ce da Allah ku mishi uzuri saboda kun san shi halin da yake ciki kada ya bakin jini kada ya kaza wato ku ne wawaye ku tafi ku yi saboda haka ku kiyaye abinda wannan gabar take nuna mana shine salan maganar nan na Hausawa ba a sanin maci tuwo sai miya ta kare in ga mutun yana cin tuwo da miya da nama yana zukulkula kar ka dauka da gaske ne mai wa naman yake sha'awa mai wa miyar ce ta zaki to sai miya ta kare sai aka ce jama'a eh a karasa wannan gaya sai ce ah haba da Allah yaushe mutun zai ci tuwo to dama ƙarya ne miya yake jin zaki naman yake zukulkula shine ba a sanin maci tuwo sai miya ta kare Allahu akbar na haka musulmi ku fahimci wannan da kyau kwarai da gaske as-sabi'a darasi na bakwai daga cikin fa'idojin da muke koya cikin wannan tarihi mai albarka shu'umus as-sadiqi sayyi shu'umus sadiqi sayyi shu'umci na as-sadiq as-sayyi idan kana da mugun aboki ko to zaka ga shu'umci wato abin da yake nufi idan kana da aboki mutumin banza to ranar duk da kake buƙatar ya miƙo maka hannu ku sha ko turan nan tafin bayan tafi zai miƙa maka zaka ga shu'umci wato zaka ga murɗewa hali fa inna ka'ab ibn asad za'ima bani quraiba kuntina sa'ad dan asad wanda shine shugaban yahudawan bani quraiba kana fi ma'amanin wa ahadin ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam a lokacin fa yana cikin amana da yarjejeniyar alƙawarin zaman lafiya da suka yi da manzon Allah kun fahimta kenan yanzu in ka so zaka iya cewa ya kulla abota ta zaman lafiya da manzon Allah amma da yake mugun aboki ne fa lakin jaa ilaihi ha sadiqun mash'umun ana nan sai wani shedanin aboki ya zo mishi sadiqus su mugun aboki wa huwa Huyay ibn Akhtab shine Huyay dan Akhtab fama zala bihi hatta naqada al-ahd bi gushe ba yana ta ziga shi har sai da ya warware alqawari alladhi bainahu wa bain ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam alqawarin dake tsakanin shi da manzon Allah wa jahara bil khiyana yazo ya bayyana ha'inci ga manzon Allah wa bi sababihi sakamakon wannan irin amanar manzon Allah da abokin shi yasa shi ya ci kanan nihayatu qawlihi karshen al'umma shi kenan kama sayata bayyana zalika kamar yadda haka za ta ƙara bayyana an ghazwati bani quraiza in aka zo tarihin ya karkabila bani quraiza na'am na'am inda alhadith an ghazwati bani quraiza idan aka zo labari game da ya karkabila bani quraiza wato amma ina son ku nasu wannan mutum in ba ku manta ba lokacin da aka zo za a ci zarafin su sai wani shugaban munafikai yazo yana roƙon manzon Allah kaza 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 haka ne sai manzon Allah ya kyale su sai aka barsu sai suka tafi sai suka yi uto wato suna gefan gari amma sai suka je suka yi ganuwa suka yi zaman su suna nan manzon Allah na cikin Madina shi da jama'a su kuma suna nan gefan gari amma dai garin kamar yana karkashin wannan gari na Madina ne to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai hukunta su kamar ƴan Madina ne sai aka saka su cikin tattaruwar waɗanda aka yi alƙawarin zaman lafiya yana zaune lafiya da manzon Allah ana mu'amalar arziki to amma yana da shedanin aboki ba yahude yau da wannan ba yahude yazo zai fada da manzon Allah sai je ya hado kai da shi to sai ya saka shi a cikin musiba shine ya karbi ziga ya je ya hada kai da su aka gama yakar manzon Allah su suka gudu su suku yayye suka gudu shi kuma fa sai annabi ya dawo kan shi shine nake gaya muku sai annabi ya sa sojojin musulmi suka je suka kewaye garin kwana 17 karshe aka bi aka yanke su gaba ɗayan garin duk wanda ya balaga to yanzu wane ne ya ja mishi wannan shu'umin aboki to in dai kana da shedanin aboki kana zaune wata ran zai zo ya kawo maka kwaya yace kaga wannan eh wallahi ka huta da wannan noman shiga ɗaya ne in muka yi Lagos shikenan bana da mu za a yi haji Arafat bana ba za ta wuce mu ba kaga gidajen nan da mu za a gina irin su duk wata budurwa da kake so wallahi dan haka ka daina wannan wahala sai kaga hanya to aka kama mu fa sai ce mu kadai za a kama ka san mutun nawa suke yi sai ya gamsar da kai sai ka gamsu kudin cinikin ka na wata biyar sai ka kawo sai a je a sai kwaya shikenan sai a zo a aje a gidanka tana kwalewa sai ka ji ya ce ga inda ma'ajiyar take in aka zo a kama ka a ɗaure custom ne ko NDLEA ne su kama gidanka su siyar komai naka ya tarwatse ka duba kana zaune kana cin kasuwancinka lafiya lau a angoku ana ganin ka kai ne alhajin birni haka ne ya zo ya ce maka ga rana ɗaya haka ake yi fa to shu'umcin shedanin aboki kenan haka kina zaune lafiya da mijinki sai wata shedaniya ta zo ta ce ke eh namiji ba dan goyo bane tace ayaya tace kin ga abin da ake yi kin ga yadda ake musu kya zauna ba kya zubin adashi kya zauna ba kya zauna ba kya kaza sai ki fara wa mijinki yan face-face sai ki fara wa mijinki yan abubuwa sai ki fara abubuwa asirinki yana tonuwa shikenan amincin da mijinki yayi da shi yana ainihin kawo kudi yana baki kina ajewa sai ta zo ta nuna miki ki dan rinka ragewa kuma ragewar ita zaki kawo wata yana zubin adashi kin gare ni hankali ita kawai zuwa za ta yi ta karba in ta kwale fa sai ta ce ita wallahi ta Allah bata santa ba saboda ba za ta zo gidan san da mijinki yake nan ba sai ta yi waya ya fita eh to ki sauri ki sa ambulance dan da nazo sai in karba eh shu'umcin shedanin aboki haka kana zaune lafiya da makwabcinka sai wani shedanin aboki sai zo ya ce kai ka zama sakarai ana amincewa makwabci ne sai ka fara yan abubuwa sai asirinka ya tono shikenan sai ya zama ya hargitsa maka rayuwarka haka abokan aikin ka a kasuwa haka a office to ku dauki wannan yana muku kyakkyawan misali in dai za ka yi shedanin aboki wata ran ya baka shawara to zaka samu matsala yaro ne na hadu da shi jama'a a gidan kurkuku kai yau shekara ka nawa yace shekara shi uku ya aka yi yace wallahi yana zaune lafiya yana college of education din can ta kafan ta akwanga a jihar nasarawa yana college of education ya shiga kenan sai wani abokin shi yazo yace mishi kai eh ai me kake yace makaranta yace kada Allah ana makaranta ne yanzu kuma wannan zaka yi makaranta yanzu kana da mota da kake zuwa da yace yace a kana da yan mata da kake sarrafa yace ai ce kai Allah ka zo mu je za a yi deal ne na sati daya wi ce za a je a kawo ta daga Benin a zo sojoji za ka samu za su wuce maka kaza 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 ya saka shi a cikin abu yaro ya gamsu ina ya samu kuɗi wurin uwar shi je ya saci kuɗi uwa bata ankara ba tana dan tari in an zo a dan figan mishi na makaranta a figan mishi ana tafiya a hankali haka sai ya kwashe kuɗin sai ya gudu aka tafi suka je suka dauki soja ya zo da motar shi private aka dauko musu wannan wiwi aka zo za a wuce da ita ana zuwa nan daidai nan gidan ba mai yi dinnan namu na gari nan gwargwaje soja ya tsaya shi kenan a ya dai officer kaza kaza a oga yaya ne to su waɗannan mutanen da ka gansu za ka ce su ma kamar yan kwayan ne akwai abin da suka kalla sai su ce a buɗa officer iya muna so a buɗe nan kai ba kusan ni soja bane suka ce ai su ma NDLEA ne su ne yan malaman kwaya shikenan to ku duba suna duba sai suka ce a ga wannan ai kaza ne shikenan kawai amma shi wancan da ya saka yaron a cikin harkar sun sha su samu soja ya wuce musu da abu to amma ka dubi yau tsautsayi yau aka fara da shi kuma tsautsayi sai ya sauka yau to me ya faru aka je alkali ya hukunta shi shekara hudu zai yi a gidan kurkuku to kaga yanzu kaga babu kudin can na uwar shi babu college of education waɗannan mota da aka ce mishi zai samu mota ya rinka zuwa da ita yana wa ƴan mata barazana babu yanzu in ya fito zai fara komai ne sabo to ba nan ba mafi sharri daga cikin waɗannan ya ce min da baya shan kwaya amma yanzu zaman shi a gidan kurkuku kai da ka gan shi ma ka ga dan kwaya yayi putu putu yanzu ita yake sha. To ka gaya mu duk wannan sanadin shedanin aboki ne. Dan haka kar ki sake wata ta zo ta hada ki da mijinki. Kina zauna lafiya da kishi yake, kada wata ta zo ta ce ke ba a amincewa da kishiya. Yarinya mu muka gajiya muka ga yau, ga Allah ya raya mu za mu ga gobe. Ba a yarda da kishiya. Wallahi masharranci ya ce rabu da ita. Ta hada ki fada da kishi yake haka suke. Kana da mata biyu suna zaune lafiya kamar uwa ɗaya uba ɗaya, sai ga wata shedaniya ta zo har da niqabi. Au, kadan ka ga niqabi kuma alama ce ta imani, amma ba imanin ne ka gani ba. Ka bincika me yake kasar niqabin tukuna, har da niqabi za ta shigo gidanka, sai ka dauka wata malama ce ta zo. Sai ta zo ta gurbata kan matarka, ta gurbata kan matarka, ta rikita ta. Shikenan sai ga ta fara shan fushi. Ba ta zama lafiya da kishiya, shikenan rikici, ai an ce kaza, ai an ce kaza, shikenan sai ga al'amari ya barkace. Haka a ofis kana zaune lafiya da abokan aikinka. Haka a anguwa kana zaune lafiya da abokanka. Haka kai malami a cikin kungiyar ku ko wane ne kuna zaune lafiya da ƴan uwanka malamai, sai wani ya zo ya gurbata maka tunani. To ku lura da wannan abu. Wannan yana daga cikin albarka karatun tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kar ka sake ka yarda. Kaga wannan huyayyu dan akhbab yazo ya kawo wa abokin shi wannan muguwar shawara, karshe yayi aiki da shawaran kuma tazo ta kwale. Shi kuma fa ya gudu, huyayyu ya gudu, huyayyu sune iska ta kora. Dan haka ya gudu ya bar su Ka'ab da bala'i. Aka kama su aka yanke, har da shi Ka'ab din fa aka yanka, duka aka yanke su. Na
wancan da ya rubuta dokin nan ha ce kamar Allah ya mai ilhama kenan, tunda abin da ya faɗa shi ne ya faru in ta kwale su
daga in ta kwale abin da ya faɗi din ne shi wancan da ya zo ya dan hada su din nan abin da ya faɗan ne ya faru in ta kwale gashi gashi kuma gashi ta kwalan kuma su ta faɗa a kansu wa haka ba qarinus su malam ya ce haka qarinus su abokin aiki mugun abokin aiki wal jalis sayyi hakanan abokin zama koda a cikin mota ne abokin zama wanda yake mugu was sadiq al mash'um hakanan aboki wanda yake shedani ne la ya'ti bi khairin ba zai taba kawo maka alheri ba wal rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kulu cewa yake masalul jalis su masalul jalis salih wal jalis su misalin abokin zama nagari wal jalis su da kuma abokin zama mugu kamasali sahibil misk kamar misalin mai sai da turaren misk ne wakiril hadid wakiril haddad da kuma zigazigi na makeri ka tsaya ka dauki wannan aboki nagari Annabi ya kwatanta shi da mai sai da turare. Mugun aboki Annabi ya kwatanta shi da mai zigazigi a wurin kira. Sai ya ce la ya'dimannaka haka ne sahibul misk. Kaga dai shi wannan aboki naka mai sai da turare ko? To ba za ka taba asara kanshi ba indai kana tare da shi. Imma an tashtariyahu. Ko dai ka sai turare ka sa za a ji kanshi a jikinka. Au ta ji da rihahu ko kuma kana tare da shi kana jin kanshi kuma duk inda ka tashi za a ce kai wani yau masha Allah ka sai turare ne sai ka ce a to amma kana kanshi saboda ka zauna a rimfar mai sai da turare ma'anar wannan shine mai zama a rimfar mai sai da turare bai taba tashi banza ba ko dai sai turare ko kuma duk yadda za a yi dai sai ya tashi yana kanshin turare saboda zaman shi da yayi a wannan shago ta iya yiwa bencin da ya zauna a kai ɗazuwa ta kwalbar turare ta tuntsire sai ka zauna kai ta guga duwawunka a kai kana tashi duk inda ka wuce sai a ji kanshi lafiya ka sai turare ne a to gashi kana kanshi dai sai dai ɗazu ina da wani aboki mai turare na zauna ka ga misalin aboki na garke ne in dai kana da aboki mutumin kirki za ka ƙaru da ilimi za ka ƙaru da shawara za ka samu alheri za ka samu kwarjini za a kalle ka da mutunci saboda kana da aboki na gari wakirin haddad zigazigin makeri kuwa ya harifu baitak zai kona gidanka aw saubak ko tufafinka aw tajidu min hurihan khabisa ko kuma ka rinka jin kari rigarka tana karin karfe shine inda ka je ka zauna inda ake zuga zugin karfe to dan abu biyu ko dai gidanka ya kama da wuta saboda kana makwabtaka da shi dan kullun ana kunna ne ana kunna wuta in ba haka ba fa za a ga rigarka wata cuna ta kone in ba haka ba mafi karanci duk inda aka ganka za a ji kana wari irin na gafashen karfe wannan hadisin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama yana nan a cikin sahihul bukhari da muslim annabi ya buga misalin mummunan aboki da kuma aboki na gari jama'a kun fahimci wannan karatu da kyau to kowa ya je nazarin wanne irin aboki kake da shi wadanne irin shawarwari yake gaya maka wace irin kawa kike da ita me take gaya miki ke ba nan ba wata kishiyar taki ce ma ki natsu me take cewa ki wa mijinki ke yarinya ce yar bana bakwai an auro ki baki da fasaha baki da fahimtar zaman aure ya auro ki ya kawo ki gida sai uwar gidan sai ta zo za ta yi miki makirci sai ta ce to kin gani tsakanina da Allah ni